Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa nahiyar Afirka ta zamto nahiyar da ke da saurin ci gaba a duniya. Za mu kawo muku shirin a dawo lafiya da babaya ko makiyar zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta waya. Albarkacin watan Ramadan, za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada ta yankewar ruwa a babban birnin Libya, wato Tripoli. A jiya Litinin ne, mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya, Stephen Dujarric, ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa a birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Garyan da Alzawiye. Wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan 2 samun ruwan sha. Ya kara da cewa yanzu haka wasu gundumomin Tripoli sun fara fuskantar karancin ruwa, yayin da ake sa ran nan da kwanaki 2 ruwan zai dauke duka idan har ba a bude cibiyoyin ruwan ba. Tun 4 ga watan Afrilu ne babban birnin Libya ya zamto filin yaƙi, yayin da Janar Khalifa Haftar, wanda yake rike da karagal mulki, ya koma yammacin Tripoli domin maye gurbin Prime Minister da Majalisar Dinkin Duniya ta shaida Faiz Al-Sarraj. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da mutane 78,000 ne suka rasa mahallinsu saboda rikicin. Da safiyar yau Talata ne, kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban kasa Joko Widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata, inda ya samu kashi 55.5 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Widodo, wanda aka fi sani da Jokowi, ya kada abokin hamayyarsa tsohon soja General Prabowo Subianto, wanda ya samu ƙuri'u 44.5 a cikin 100. Sanarwar dai ta zo ne sa'a guda bayan da kwamitin zaɓe ya kammala tattara ƙuri'un zaɓe mafi girma a ƙasar tun bayan da ƙasar ta fara mulkin demokaradiyya a shekarar 2014. Kimanin mutane miliyan 1,903 ne suka kada ƙuri'u a mazaɓu 810. Widodo ya samu nasarar lashe gundumomi 21, inda shi kuma Subianto, wanda ya yi wa'adin mulki 4 mai alaka da manyan 'yan siyasar kasar da kuma tsaurin ra'ayin addinin Islama, ya lashe gundumomi 13. Har yanzu dai ba a ji komai daga bakin jami'an yakin neman zaben Widodo ba tun bayan da aka bayyana sakamakon. Amma dai a farkon wannan watan ne magoya bayan Subianto suka ce akalla ƙuri'u 13 na da matsala, yayin da masu sa ido kan zaben na duniya suka shaida cewa an yi sahihin zaɓe a ƙasar. Fadar White House ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisar, kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta. Dama yau ne lauya Don McGinn, wanda ya samu sammaci daga kwamitin shari'a na majalisa, zai bayyana gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisa da aka buƙace shi ya je ya bada bahasi. Suna yin wannan ne domin kare ofishin shugaban ƙasa domin shugabanni masu zuwa, a cewar shugaban ƙasa Donald Trump. Da yake magana kan shawarar da ma'aikatar shari'a ta bayar, ya kara da cewa ba wai suna yi domin ne bane. Trump ya yi maganar ne daga fadar White House kamin ya shiga jirginsa, inda daga nan zai nufi wani gangamin siyasa a Pennsylvania. Iran ta faɗa a jiya Litinin cewa ta ninka ƙarfin makamashin Uranium nata har so hudu. A lokacin da cacar baki tsakanin Tehran da Washington ke ci gaba da yin zafi. Jami'an ƙasar Iran sun ce ana inganta makamashin Uranium ɗin ne domin makamashin da fararen hula ke amfani da shi. Wanda bai kai ƙarfin makamashin da aka amince da shi ba a cikin yarjejeniyar shekarar ta 2015. Mai yiwuwa ba da dadewa ba Iran za ta zarce adadin makamashin da aka buƙaci da a adana a cikin wannan yarjejeniyar. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya sanar a makonni biyu da suka gabata cewa zai fice daga wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya tsakanin ƙasashe shida. Da ta hada da yanayin da Iran da za ta iya sayar da wani adadin makamashin Uranium ga wasu ƙasashe. Rouhani ya yi barazanar Iran za ta iya kaiwa matsayin kera makamin da makamashi idan ba ta sami sassaucin tattalin arziki da aka yi mata a yarjejeniyar kafin farkon watan Yuli ba. Shugaba Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar nukiliya shekara ɗaya da ta gabata ya kuma sake kakabawa Tehran takunkumi kana ya yi barazanar kara wasu takunkuman akan ƙasashen da suka ci gaba da kasuwanci da Iran. Shawarar da Trump ya dauka ta kara raunana tattalin arzikin Iran wanda dama yake fama da matsaloli.
Daula Salami kenan ta kanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla nahiyar Afirka ta zamto nahiyar da take da saurin ci gaba a duniya cikin shekaru 15 masu zuwa. Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen birane goma masu saurin ci gaba suna nahiyar Afirka. Ga fassarar rahoton Nicholas Pinault.
A kasashe kudu da hamadar Afirka, yawan al'umma ya ninka tun tsakiyar shekarun 1990. Yawan mutane sun kai miliyan 400 a shekarar 2016. A cewar masana, kashi 40 cikin 100 na mutanen yankin suna zaune ne a birane, inda aka kwatanta shi da kashi 31 cikin 100 a shekarar 2000. Duk da haka ci gaba ta fuskar gine-gine da kamfanoni bai kai yadda ake bukata ba domin ci gaba da gudanar da rayuwa a birane. Kashi 60 cikin 100 na mutanen da ke zaune a birane a kasashen kudu da hamadan Afirka suna zaune ne a cikin yanayi na talauci. Kashi 25 ne kadai ke samun tataccen ruwan sha. Rashin kyan tsarin kwatoci da kuma rashin iya shawo kan ambaliyar ruwa su ma wasu kalubale ne. Kuman Kusiya Tamiya sarauniyar gargajiya ce a Ivory Coast. Tana jin tsoron duk da manar da ta zo da kuma ambaliyar da ke faruwa.
Les saisons pluvieuses commencent comme ce qu'on est en train de traverser maintenant.
Sai kukan cewa idan lokacin damuna ya zo ba za ta iya yin komai ba, komai ya tsaya cik. Amadu Diara shi ne magajin garin arewacin Pikene, wata unguwar waje da ke babban birnin Senegal Dakar. Ya ce yana kallon yadda ake zuwa ban daki a ko ina a waje a matsayin matsalar da ke ci gaba.
Il y a d'abord le problème d'enfouissement de ces déchets parce qu'on n'a pas de gestion.
Ya nuna cewa akwai matsala akan yadda ake yin amfani da ban daki a ko ina kuma babu wani shiri na kawar da matsalar. Akwai wani waje da ke daukar dukkan sharar da ake samu a yankin Dakar kuma wannan yana da abin da zai haifar. Maggie Chazal ita ce ta kirkiri wata kungiyar agaji ta Ebonist Without Borders. Ta ce birane da ake da su yanzu suna da matukar muhimmanci ga ci gaban nahiyar Afirka.
Si les villes intermédiaires n'existent pas, on peut pas relier les grandes villes et la zone rurale. Et dans ce cas-là,
ta ce akan cewar idan har a ce babu matsakaitan birane, to ba za mu iya hada manyan birane da yankunan karkara ba. Idan aka samu kai cikin wannan lamari, yankunan karkara ba za su samar da ayyuka ba. A cewar ta, matasa za su bar yankunan su nufi birane. Manyan birane za su ta'allaka ne a kan tattalin arziki da matsalolin yau da kullum. Amma nahiyar Afirka yanzu haka tana da manyan birane kuma biranen suna ci gaba da bunƙasa. Birnin Lagos na ƙasar Najeriya an yi hasashen cewa zai zamanto babban birni a duniya wanda zai samu yawan mutane miliyan 88,300 zuwa shekarar 2100 a cewar kungiyar masana tattalin arziki ta duniya World Economic Forum.
To a gaida ba ya koma kere kenan da fassarar rahoton Nicholas Pinault. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. sarkin da dace kan hijima ta yayo malo Allahu wanda yayi suna yayi itan makarho ka ba ni hikimar waka ya almuzillu subhanallahu wa ni'mal wakil
dadani bil salati wal sayyidil abidu yawan sanin da kaiwa ba wanka ma amudu ga shugaban halitta gatan arab da hindu bai ta gaba da kai wanda ya zama amudu ka sa sahabihi da sharifai jinin batulu
subhanallahu wa ni'mal wakil
Allah kana gani makiya za su kassara mu ka jefe su da tuta Allahu duka su samu ka kama kawunan su ka ruguza su alkarimu Allah ka mai da su be baye da sun gane Rigima Allah su da Jibril
Subhanallahu wa ni'mal wakil
Rigin mu ina yake Allah ka jarrabe shi da balbalin bala'i sa'a cikin jikin shi ina ya addu'ar ku kuta rabba ka shirye shi in ya kire na dama Allah ka murkushe shi ka rusa tanadin sa na shari almuzillu
Subhanallahu wa ni'mal wakil
sana'ar mu nan ne da shi in mi gegge ne shi Allah ka rankwafe shi in mai gani da ji ne Allah ka kurumta shi ka dauki wata cuta ka sa cikin jikin shi ka halaka shi dan Ibrahim al-Kalilu
in arziki ga rai Allah sa shi a talauci in wayayye ne shi sa shi a gidadanki in kamilin mutun ne ka zubar mar da mutunci karbe baiwar da kamai dan yayi ma butulki hada shirki wa Allah shi da jibrilu subhanallahu wa ni'mal wakil
Allah ka halakar da dakikin da ya tsare mu in yayi kariyar cutar mu sa shi kariya gan mu ki farda markiyan mu dan kar su halaka mu ya almuguni ya shafi ka taimake mu dan martabar muhammad mai suna jamilu
subhanallahu wa ni'mal wakil
ya wai tsare halitta mun zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani daya addabe mu Allahu kai katanga ta tsari ga magautan mu masu bibiyar batun ci ga sana'un mu
mun zama sai ka ce je mago da iyalan mu mun zama mujiya a cikin jinsin yaran mu salatacin amanar bayan
to har yanzu dai ana tarar da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mu na gaba
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba ne akan yadda ake ƙara samun yawan hatsari na ababen hawa sakamakon amfani da wayar salula. Direbobi da dama ne suke maida hankali wurin buga sako da ɗauka da kuma yin waya a lokacin da suke tuki a duniya, lamarin da ke haddasa hatsari akan hanyoyi da kuma asarar rayuka da ma jikata dimbin mutane. Hukumar kiyaye hatsari a Najeriya ta Federal Road Safety ta ce ta kama akalla mutane 3,000 cikin watanni 14 a babban birnin tarayya Abuja da laifin amfani da wayar salula yayin da suke tuki. Jami'in wayar da jama'a a hukumar Bisi Kazim shi ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Najeriya a mako da ya gabata. Mr. Kazim ya kwatanta wannan al'amari da babban laifin tuki wanda hukumar Road Safety take nuna fushinta akai. Wannan mummunar hali a wurin tuki yayi sanadiyan hatsari da dama a shekaru masu yawa, lamarin da ke haddasa asarar rayuka da kuma nakasa mutane tsawon rayuwarsu a Najeriya. Dalilin haka ne aka kara laifin amfani da wayar hannu a cikin muggan laifuka da hukumar Road Safety take yaki da su. Wannan ya sa shugaban hukumar Road Safety ya bullo da wani sashe da ake kira Cobra da kuma wani tsarin gwajin lafiyar hankalin da ake yi wa mutane da aka kama su da laifin amfani da waya yayin da suke tuki. Jami'in wayar da jama'an ya ce wannan tsarin karfafa dokokin hanya da aka bullo da shi domin kawo ƙarshen kisa da direbobi ke yi. Shine ya sanadiyar kama masu aikata irin wannan laifi a birnin Abuja. Mr. Kazim ya ci gaba da cewa daga watan Yuli na shekarar 2017 zuwa watan Mayu na wannan shekarar 2019 jama'an sintiri na road safety sun kama mutane da yawansu ya kai 4,914 kuma aka mika su zuwa ga asibitocin gwamnati domin auna lafiyar hankalinsu. A cikin wannan adadi da aka musu gwajin lafiyar hankalin an samu mutane 85 da matsalar hankali. Mr. Kazim ya ce lalle karfafa dokokin kan hanya wani al'amari ne mai wahalar gaske, amma duk da haka ya ce hukumar road safety ta shirye yin aiki tare da shawo kan kalubalen da ke gabanta. Ita ma hukumar kiyaye hatsari ta Majalisar Dinkin Duniya ko kuma Global Road Safety ta ce akwai wasu abubuwa masu dauke hankalin direbobi kuma suna haddasa hatsari tare da jikata mutane da dama a duniya. Wani rahoton hukumar kiyaye hatsari ta Majalisar Dinkin Duniya ya ce akwai abubuwa kamar kunnen rediyo da kuma amfani da wayar salula da wasu kallace-kallace da direbobi ke yi a waje yayin da suke tuki kamar kallon hoto da ke kan hanya ko kuma kallon mutane da ke tafiya da sawu. Sai dai rahoton ya fi mai da hankali ne akan amfani da wayar hannu yayin tuki saboda damuwa da masu shirya dokoki suke samu na abubuwan da ke haddasa hatsari cikin gaggawa babu tamkar amfani da wayar salula. Wani nazari da aka gudanar a kasashe da dama ya nuna yawan mutane masu amfani da wayar salula a lokacin tuki ya karu tsakanin shekaru 5 zuwa 10 da kashi 1 zuwa kashi 10 cikin 100. Akwai yiwuwar amfani da salular hannu zai karu ainun. Ya zuwa yanzu ba iya gano adadin barnar da wannan lamari ya yi wa kasashen ba. Ko da yake shaidan da aka tattara akan hatsari da amfani da wayar salula ke haddasawa bai kai sauran laifuka da ke haddasa hatsari ba, amma akwai yiwuwar wannan batu ka iya zama babban kalubale a duniya a nan gaba. Hukumar kiyaye hatsari ta Majalisar Dinkin Duniya ta Global Road Safety ta ce akwai buƙatar gwamnatoci su tashi haikan akan wannan batu kana su tabbatar da matakai da za su magance amfani da wayar salula tsakanin direbobi a lokacin da suke tuki kuma su sa ido kana su kula da gani irin tasiri da matakan za su yi. To da yake lokaci na daga mana hannu za mu dasa aya a nan, amma dai muna tabbatar muku shirin a dawo lafiya zai tuntuɓi mahukunta a ƙasashenmu domin jin irin matakan da suke ɗauka domin magance batun amfani da wayar salula wanda shi ne sabon babban laifi da ke haddasa hatsari a duniya da ba ƙasashenmu masu tasowa. To yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da shirin jaridan Jamhuriyar Niger.
Hare-haren 'yan bindigar da aka yi fama da su a makon jiya a yankunan Tilaberi da Maradi na daga cikin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun Niger a wannan mako. Jaridar Lebanon na cewa sojoji 28 ne suka hallaka a yankin Tilaberi sakamakon kwanton ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi musu a ƙauyen Balleberi kusa da Tongo-Tongo, yayin da wasu jami'an tsaro uku suka haɗu da ajalinsu a ƙauyen Babban Rahi na gundumar Madarunfa da ke yankin Maradi bayan da suka yi artabu da 'yan bindiga, abin da ke buƙatar haɗin kai a tsakanin 'yan Nijar don takawa wannan sabon al'amari birki. Jaridar Le Republican na cewa akwai alamar damuwa a dangane da aikin hada kundin rajistar zaben da aka baiwa kamfanin Jamal To kwangilarsa. A bisa la'akari da jan kafar da ke tattare da shirin soma wannan aiki a yayin da lokutan zabe ke kara kuratawa, duk wanda cewa tun dadewa hukumar zabe ta Seni ta zuba wa kamfanin na Jamal To miliyan 4000 na sefa a matsayin advance. Jaridar ta ce lura da take-taken shugabannin kamfanin na kasar Faransa yasa ministan cikin gida rubuta musu wasika don ganar da su cewa su gyara halin su. Jaridar La Griffe ta ruwaito cewa shugaban hukumar birnin Yamai ya canza lokutan jana'izar mamata. Daga yanzu za a yi wa mamata rakiya ne daga karfe 6 na safe zuwa karfe 7 da rabi, yayin da yamma abin zai fara daga karfe 5 zuwa 6 da rabi. A cewar shugaban hukumar ta birnin Yamai Muktar Mahmudu, ya dauki wannan matakin ne sakamakon lura da matsanancin zafin ranar da ake fama da shi, yayin da a ɗaya bangare ake fama da cinkoson ababen hawa. Sai dai jaridar ta La Griffe ta ce waɗannan hujjoji ba su da karfin da za a kafa irin wannan doka. Jaridar Levanman a wani labarin na daban ta bayyana cewa a yayin da al'ummar musulmi ke azumin watan Ramadan, farashin kankara ya yi tashin goron zabi a birnin Kwanni daga dala 10 zuwa dala 50 na sefa, kamar yadda farashin ababen masarufi ke ƙara tsada a irin wannan lokaci, lamarin da ya sa al'umma kiran 'yan kasuwa su tausaya. Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar Ayr Info, wacce ta bayyana cewa wata kotun zandar ta sallami jami'in fafutuka Sadat Iya Dan Malam bayan da ya shafa watanni 13 garkame a gidan yari saboda zarginsa da yunkurin tada zaune tsaye a lokacin da ya jagoranci zanga-zangar adawa da dokar harajin 2018. Jaridar ta ce a zaman kotun na jeli Litinin, alkali ya wanke shi daga dukkan wani zargi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Malam Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku kiran mu kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum warahmatullahi VOA, mai magana Aliyu Imam Aboki daga Kayama, jihar Kwara, Najeriya. Wallahi ina son mika wannan ra'ayin nawa saboda jin labarin da muka yi an kame wa ansu gidaje guda biyar na Senate President Dr. Bukola Saraki daga ESCC, tsakani da Allah duk mahalukin da ke cikin Kwara ɗaiɗai ne wanda ba su ji daɗi ba kuma suka yi murna haka. Saboda haka sai mu ce da ku ESCC, well done, aikin ku na kyau.
Mai magana Hamid Kadalla daga nan Kadalla wajen ka jamhuriyar da ina ma fatan ku ne kai ne gaba daya, kuma ina musu na shi a kan a cikiya ya yi ajiyu da samu dada wajen Allah ajiyu abin da baya so duka mu kiyaye, kuma kamar yawata kalamai da karyan banza wannan duka ajiyu baya su kiyaye. Amin suma amin na gode.
Assalamu alaikum Flashing Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, hakika yau an sheka mana ruwan sama a nan garin kafin madaki. To muna roƙon gwamnati ta kokari da su taimaka mana da takin zamani, mu samu yadda za mu yi noma da wuri, mu samu amfanin gona. Idan suka taimaka mana takin zamani da wuri, za mu yi noma kuma mu samu amfanin gona da wuri.
Assalamu alaikum sashen musulmi na Amerika, da magana a garin Musa Amerika su ya gaban Najeriya na jami'in oyi. Ina fatan wannan shugaban kasa namu Allah ka dawo da shi lafiya, wani Allah na san da za a yi, Allah sa a kare lafiya. Kuma ina roƙon Allah ka shirya da kayan da ke zagin wannan bawan Allah. Sai da ce ku zagi wannan bawan Allah ba, domin shugaban kasa in ya tsaye da za shi wannan bala'i da ya sauke mu a Najeriya shi ya karkada yanzu ya yi a bari an gaba. Don haka lallai shugaba ne.
To madalla, mun gode ga wanda ka samu dama aiko mana sakonni, sai a ci gaba da aikowa muku, kuma za mu ci gaba da kawo muku. To menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci?
Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai, kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba, har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su. saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa kasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah ya zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoci da wanda yake ma'ana tsakanin kristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaunar lafiya kowa na addininsa ba wanda yake tsangwaman kowa to irin wannan zaman muke so a dawo da shi a cigaba da zaman lafiya kristoci a zauna lafiya mu musulmai a zauna lafiya mu hada kanmu tunda kasan nan tamu ce gaba daya saboda mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'umman Najeriya gaba daya musamman matasa ayi kokari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah musamman mu musulmai a wannan wata mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya
to Allah saka alkhairi kafin mu kai ga shirma na karshe ga wannan sakon
da yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaje a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu
to an samu zalunci ko galawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba
idan muka fitar zanga zanga ba mai jin dadi fa da haƙi mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wagon Najeriya Niger kamar da Chadi Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen murya Amurka da ke a jamhuriyar Niger, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamma.
To madalla da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice.
Haka yake Sarfilu ga labaran a takaice. Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada na yankewar ruwa a babban birnin Libya wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Gayan da Alwazihi. Wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan 2 samun ruwan sha. Da safiyar yau Talata ne kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban kasar Joko Widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata, inda ya samu kashi 55.5 a cikin ƙuri'u 100 da aka kada. Widodo, wanda aka fi sani da Jokowi, ya kada abokin hamayyar tsohon shugaban General Probia Sambiento wanda ya samu ƙuri'u 44.5 cikin 100. Fadar White House ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisar kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta.
To madalla a gaishe ki masu sauraro nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu. Za ku jo su daga cikin abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na boa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin wato Daula Slim da ta tana gabatar da shirin da kuma Salama Abu da ya haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfilu Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya ko in ce a wuri lafiya ko kuma mu ƙara su kwana lafiya. Assalamu alaikum.